إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دساك سادوا أولا تشام البركة تا سنة تي في نيجر دومينشي غبادا صابن شري دا مكهارا نا تربية ريارا مسلمتي wanda wannan gidan talabijin mai albarka na Sunna TV yake daukar nauyi kuma idan ba a manta ba a cikin wannan shirin mun zabe ɗaya daga cikin littattafai wanda suke karantar da mu yanayi yanda ya dace a tarbiyantar da yara tarbiya ta musulunci muka zabe littafin tarbiyatul auladi fi dawil kitabi was sunna idan ba a manta ba a satin da ya gabata malam yayi bayanin abubuwa kamar haka na farko ya nuna mun da cewa su diya su yara da Allah yake ba mutum kawace dan mutum bai same su ba shi ke nuna Allah baya son sa ba haka kuma dan ya bashi su ba shi ke nuna yana son sa ba ko kuma baya son sa kuma ya nuna mun da cewa su ƴaƴa fitina ce ma'ana jarabtawa ce Allah yakan jarabci bayunsa da diya don su kasance a gare su imma alkhairi ko kuma sharri domin idan aka ce abu fitina ne ana nuhin in kasanya su hanya ta alkhairi zai zamanto alkhairi in kuma kasanya su hanya ta sharri zai kasancewa sharri a gare ka ya kwaro mun da cewa su diya ayya zurriya abun nima ce hatta annabawan Allah madaukakin sarki sun yi addu'a Allah ya ba su ayya Allah ya ba su zurriya amma sai dai idan suna roƙo suna cewa Allah ya ba su diya na gari ba kowane irin iya ba bayan haka malam ya kawo mana bayani na da nagari fa'idar da nagari shine zai amfane ka a duniyar ka kamin kuma ashe a lahira da ƙarshe ya kawo mana bayanin cewa shi tarbiya wai ba sai in mutun ya so bane a dole ne sai ka tarbiyantar da danka akan yanda Allah ya karantar a tarbiyantar da su ma'ana ka tarbiyantar da su tarbiya ta addini wannan shine kenan a takaice a takaitawar bayanin da muka yi a sati wanda ya gabata a yau zamu tashi inda malai yake cewa al-khutuwatul amaliyya li tarbiyatil abna'i ma'ana hanyoyi a aikace na tarbiyar ƴaƴa ma'ana a wannan wurin malan zai zano mana wasu hanyoyi ne wanda ta hanyar su da su ake bi a tarbiyantar da ƴaƴa kenan wannan shine ma'anan al-khutuwatul amaliyya ana wasu hanyoyi na aikace li tarbiyatil awla li tarbiyatil abna'i dan tarbiyar yara hanya ta farko yake mun na farko nabda'u awwalan bi islahin nafs ma'ana abu na farko da mutum zai farawa game da tarbiyar ƴaƴansa shine ya fara gyara kansa shine ma'anan islahin nafs mutum ya fara tarbiyantar da kansa me yake yin tarbiyantar da kansa shine ma'ana ka kasance ma ƴaƴanka abun da kake so su kasance kana so su zamanto mutanen kirki ko to ka fara da kanka zamanto mutanen kirki kana so su zamanto masu ilimi ko to tun yanzu fara neman ilimi kana so su zamanto masu kuɗi ko to tun yanzu kai ma fara neman su taso su isu ka a cikin hanyar da kake so su kasance qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kunu kai imani ku anfusakum ku tseratar da kawunanku wa ahlikum da iyallanku naran wata irin wuta kinan anan umunni ne Allah yake cewa ku tseratar da kawunanku kun ga sai da Allah ya fara da mutun ya fara da kanshi kenan kinan idan ka fara da kanka sannan sai ka tinkari mi sannan sai ka tinkari yaranka ma'ana ashe tun kamin ka samu aihuwa tun kamin ka samu zuriya ya kamata ka tarbiyantar da kanka tarbiyar da kake buƙatar kake so kake watan ƴaƴanka su kasance yace fa salahul abi wal ummi yace dan haka gyaruwar ma'aifi da iya da uwa min abrazil asbabil mu'ina suna daga cikin mafi girman hanyoyi wanda suke taimakawa ala tarbiyatil abna'i akan tarbiyar ƴaƴa li annahum humul qudwa domin su iyaye su ne abun koyo, ma'ana su ne abun da ake koyi. Wal auladu yuqalliduna abna'ahum wa ummahatihim, su kuma yara a kodin shi suna koyon abun da iyayensu ne suke yi, maza da mata. Yace alwaladu yaqlidu abahu, shi yaro namiji kullun yana kokarin koyon ma'aifinsa. Wal bintu taqlidu ummaha, ita kuma mace ita ma tana kokarin koyin ma'aifiyarta. Ma'ana wannan yana nuna mun da cewa ashe me yake da suna, yanda muke so ayyan mu su kasance, haka ya kamata a ce mu mun kasance. Shi yasa wani ɗaya daga cikin malumai masu hikima a cikin wani waƙe nasa yake ba da labarin me yake da suna Dawisu, da shi da ɗiyansa, idan mun san Dawisu wannan tsuntsu mai kyawu, yake cewa masha tawusu yawman bi'ijajin faqallada shakla mishyatihi banu faqala alama takhtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqalliduhu. Wai Dawisu ne wata ran yake tahiya, yana takama cikin tahiyarsa, sai ɗiyansa suna bayansa su ma suna koyon yanda yake tahiya. Sai suka ce kai lahiya kuke takama, ku a suwa za ku yi takama, in ni na yi takama. Suka ce ai abinda kai shi ne za mu yi. Yace fa khalif sayraka al-mi'waj wa'dil fa inna in adalta mu'addiluna mu'addiluhu. Yace suka ce masa in kana so mu yi yanda kake so mu yi, to kai ma kai haka nan, sai mu yi koyi da yanda kake yi. Ma'ana a takaice me nuna muna, ashe inda kafar gaba ta sa kafa, ko kuma inda saniyar gaba ta sha ruwa, to ta baya ita ma a nan za ta sha. Idan dole sai mun kasance yanda muke fatan ƴaƴanmu su kasance. Kana shan taba kuma kace danka ba zai sha taba ba, kana so danka ya bar shan taba ko, to kada ma ka fara, kada ya taso ya isko ka kana shan taba. Misali kenan. Qala ta'ala, Allah madaukake yake cewa walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, wa'inda suka yi imani kuma zuriyar su ta bi su a wajen imani, ma'ana su sun yi imani, sannan ƴaƴansu bayansu su ma suka yi imani yanda suka yi imani. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, to za mu hada su da zuriyar su. Wama alatnahum min amalihim min shay, ba tare da kuma mun rage musu daga cikin ayyukansu ba komai. Wannan ayar tana nuhin idan kai ma'aifi ka kasance mutunan kirki har ka rasu akan wannan hanyar ta kirki, ƴaƴanka su kasance mutanen kirki, to a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai hada ku makwabtaka. Me ake nufi da wannan? A ranar tashin alkiyama idan ka shiga aljanna, sai ya kasance ma'aifi yana da gida a sama, ƴaƴansa suna da gida a ƙasa, to dalilin wannan sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ɗiyan ya kai su a ina, ya kai su a matsayi na inda uwayen suke. Shine Allah ya ce wa ma alatnahum, ba tare da su iyayen an rage musu mi ba, an rage musu matsayinsu. Kun gani dalilin iyayen Allah ya ɗaukaka ƴaƴan, an gane da kyau ko? Shi yasa Allah ya ce wa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, da ɗiyanku da iyayenku ba ku san su wane ne za su yi dalilin ɗaukakar ku ba a lahira. Dalilin ɗanka mai yiwuwa a ɗaukaka kai darajarka, ko kuma dalilin ka kai a ɗaukaka mi, a ɗaukaka darajar ɗanka a ina? A cikin aljanna. Kinan wannan shine kinan dole sai mun kasance mu mutanen kirki, kahin mu watan ƴaƴanmu su kasance mutanen kirki. Idan ka kasance mutunan kirki, to kamar kana yima ƴaƴanka wani tanadi ne wanda dalilin sa Allah zai kiyaye su koda bayan ka mutu. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. دو وندا سكي صوران بايان سون موتو سو بار يارا كانانا سو سلوانتا تو سو جي صوران الله مدوكاكين سركي ان سو كجي صوران الله دليل صوران الله نن ناسو الله يا القولي شي كما زي تربيان تد ايان سو مي اكي ني معنا الله زي كولا دا ايان ناسو دان سابودا سون جي صوران سون كسانتي متاني كيكي اشي غارانتي ني alamuni ne kake ma ƴaƴanka idan kasance mutunan kirki, ko da bayan ka mutu Allah ba zai taba tozartar da su ba, Allah zai kula maka da su. Shine kenan tarbiya ta farko da zaka mi, da zaka yi ma ƴaƴanka. Idan muka gani a cikin labarin annabi Khidir da kuma annabi Musa alaihi salam, lokacin da suka zo a wani gari suka nemi a basu masabki, aka hana musu masabki, sai suna cikin tahiyya sai annabi Khidir ya ga wata gina tana shirin ta fadi sai ya kama aka tada wannan ginar dan saboda kada ginar ta fadi da aka kare aiki sai annabi Musa ya ce masa shin ba za ka nemi abiya ka ba tun da aiki kai musu yace a'a da karshe dai labari ne mai tsawo da karshe annabi Khidir sai ya ce masa wannan ginar Allah ne ya umurce ni in tayar da ita domin karkashin ginar akwai arziki da ma'aifi da ma'aifin masu ginar ya aje ma'ana akwai wasu yara marayu da ma'aifin su ya turbude arzikin su a kasan wannan ginar to idan ginar ta fadi to arzikin zai bayyana sai a canye musu dukiyar su to shine sai Allah madaukakin sarki yami ya umurce ni da in ta da ginar dan kada arzikin nasu ya bayyana a canye sa da karshe sai ce wa kana abuhuma salihah dalilin da yasa aka musu wannan gatar Allah ya tsare dukiyar da ma'aifin su ya bar musu ya kula da su suna marayi shine kasancewar ma'aifin su ya kasance mutunan kirki Allahu akbar Allah ka ba mu ikon kasancewar mutanen kirki ta yanda diyan mu ƴaƴan mu za su koyi da mu wannan kenan shine mi shine hanya ta farko ta tarbiyya ya kasance mutunan kirki kai karan kanka ka fara tarbiyantar da kanka na biyu suke cewa ikhtiyarul ummi shine zaben uwa azzauja ma'ana mata zaben mata zaben matar da ita za zaben maccar da ita za ta aihu maka diyan yace wa inna man yuridu thimara alyani'a yace lalle dukkanin wanda yake son ya samu diya na itace ni nan ni yabhasu anil ardi tayyiba to zai nemi kasa mai kyau dan saboda ya shibka wannan itacen sa mana duk wanda yake son ya samu shibka mai kyau to yana bi dan mi yana bi dan gona mai kyau ne sai ya shibka a cikin gonar domin gona mai kyau ita za ta hitar da mi ita za ta hitar da ƴaƴa masu kyau me yake nihi ya sifanta ma'aifiya da mi da gona nisa'ukum harsul lakum matayanku gonakinku ne kenan amma niyyar da kake zubawa shine mi shine shibkar da kake yi to kenan gona mai kyau aka shibka mai kyau me zai hutu diya masu kyau kenan mace ta gari idan aka sadu da ita za ta ahi tabbas diya na mi diya na gari shine abin da yake nihi yace wa min hikmatiz zawaji al'asima yana ɗaya daga cikin hikima ta aure mai girma injabul auladis salihin shine aihuwar ƴaƴa nagari alladhina ya'buduna Allah wanda za su yi ma Allah bauta wa yakununa dhukran liwalidayhim kuma su kasance taska ga iyayensu ma'ana su kasance wata ajiya ce a wajen iyayensu wanda za ta amfane su a ina a ranar tashi alkiyama ma'ana yana daga cikin maqasidu zawaj manufa ta aure shine a samu ƴaƴa wanda za su bauta ma Allah madaukakin sarki su amfani iyayensu a lahira qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a dare shi yake cewa tazawwajul wadud alwaluda ku zabi mataye alwadud ma'ana wanda suka iya soyayya wanda kuke son suke son ku alwalud wanda suke aihuwa fa inni mukathirun bikumul umama domin ni zan yi alfahari da yawan ku akan sauran al'ummomi a ina a ranar tashi alkiyama rawahu abu daud ya rawaito sa kun ga manzo Allah ya ce ku yi aure dan ku ayyahu ya kasance kun ayyahu da yawa ƴaƴan da zan yi alfahari da su a ranar tashi alkiyama sai dai a wani lokaci ne manzo Allah zai alfahari da ƴaƴa su idan ya kasance an tarbiyantar da su a bisa kan tafarkin sa a bisa kan tafarkin Allah madaukakin sarki da haka manzo Allah ba zai taba yin alfahari ba da mummunan dawon da baya da tarbiyya asali ma irin su ne za a zo a wurin ranar tashi alkiyama suna zakkuwa idan manzo Allah ya ce ana bukun su mala'ikuna ba su kashi sai manzo Allah ya ce ummati ya Allah al'ummata ce ake ba kashi sai a ce masa ba al'ummar ka bace bayan ka baddalu wa gayyaru sun canza bu su bi tarbiyyar da ka tarbiyantar da su ba sai manzo Allah ya ce fasuhkan to amin nisa da su ashe kun ga ba kowane da bane manzo Allah zai alfahari da shi ashe suna mana ba aihuwar ba mi tarbiyyar Allah yake cewa thumma bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ayiran nasi fi zawaji sannan sai manzo Allah ya bayyana abinda mutane suke lura da su fi zawaji a wajen aure shine ma'ayir ma'aunin mutane a wajen aure ma'ana mutane sun kasu kowanne ga abinda yake dibi a wajen aure fa qala sai ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mata dan saboda abubuwa guda hudu. Duk wanda zai aure mace, to imma ɗaya daga cikin wannan abubuwan ne ya lura ya aura, ko biyu daga ciki, ko uku daga ciki, ko gaba ɗayan su. Yace limaliya, dan saboda dukiyarta. Akwai wanda zai aure mace dan ya gani tana da aiki, za ta iya kenan ta taimaka mishi. Ko dan ya ga tana da arziki, babanta mai arziki ne za a iya taimaka mishi. Na biyu, wali hasabiha, dan saboda dangantakarta. Ya ake yi dangantakar ta, ma'ana ai babban gida ce, diyar sarki ce, kuma diyar wani babban malami ce, ko abin da ya kama da haka. Ya ce wali jamaliha, ko kuma dan saboda kyawanta. Wannan ina ji shi ke da yawa sosai, dan saboda kyawanta zai aure ta. Wali diniha, dan saboda kuma addininta. Wannan shi ne na hudu. Akwai wanda shi dan addini ne kawai ke kallo ga mace. Sai ce fasfar bi zati din. To ina baka shawara, ka rabautu, ka zabi mai addini, taribati ya daka hannuwanka za su huta. Ma'ana ka zabi mai addini, zaka huta, zaka ji dadin rayuwa. Wannan mecece shawara ce tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya bi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba tabewa ba a duniya da kuma a lahira. Wannan shine kenan. Yace qala ta'ala, Allah madaukaki yake cewa fasalihatu, su mataye nagari, qanitatun, masu biyayya ne, hafizatun lilghaibi, kuma masu kiyaye kansu ne idan babu kowa, bima hafizallahu, da abunda Allah ya kiyaye. Ma'ana idan babu mijin su nan, suna kiyaye mi, suna kiyaye kawunansu, ba sa fadawa a cikin alfasha. Shine ma'anan hafizatun lilghaibi, masu kiyaye gaibi ne, bima hafizallahu, da abunda Allah ya kiyaye, ma'ana da abunda Allah ya hana yi da sauransu. Malam sai fassara abunda ake ma qanitat da hafizatul lilghaib. Yace abunda ake ce ma alqanitat almuti'atu lilazwaj, ma'ana masu biyayya ne ga mazajensu. Wannan shine mace ta gari. Almar'atu salihah kenan da manzon Allah yace ita ce wadda take mai take ma mijinta biyayya. مطيعات لأزواجهن ويحفظن الأزواج في غيابهم. سنكما سنا كياي كنسو جماتا ينسو جمزا جنسو. معنى يحفظن الأزواج سنا كياي مزا جنسو في غيابهم ألوكة دباب سنا وفي أموالهم دكما أتكين دوكيو ينسو وفي أنفسهم دكما أتكين كاوننسو. مزا جنسو باب سنا to suna kula musu da dukiyar, suna kula musu da ƴaƴan, suna kulawa da kansu, ba za su yi abin da zai kasance aibi ga mazajensu ba. Yace wa haddara annabi sallallahu alaihi wasallam min aljamilati fil manbati su'i, kun manzon Allah yayi jan kunni game da mace mai kyau, fil manbati su, a cikin masira mummuna. Me yake nihi? Ma'ana mace mai kyau, amma sai dai kash, gidan da ta hito ba gidan daraja bane, gidan lalatattu ne, gidan mutanen banza ne. Ga kyau, amma sai dai mi, amma sai dai kyan dan maciji ne. Wannan shine kenan. Fa qala, sai yake cewa iyyakum wa khudara'id dimani, ina muku kashedi da me yake da suna da tsiro na garken raƙumma, shine addiman. Abinda ake cewa addiman shine kashin raƙumma da hutsarin su, ma'ana dai abinda ya shahi garken su. Ina muku kashedi da tsiro na garken raƙumma, domin garken raƙumma na kisa ne, hatta sallah ammi, hatta sallah ahani a garken raƙumma, shi ake ma'atinil ibli, suna daga cikin wurin da manzo Allah ya hana yin sallah a cikin dan saboda najasa. Qalu, suka ce wama khadra'id dimari, menene ya kai ma'aikin Allah khadra'id dimari? Qala, sai ce almar'atul hasana, ita ce mace mai kyau, fil manbati su, a cikin matsira mummuna. Ma'ana mace mai kyau, amma sai dai kash, bata da tarbiyya, bata hito a gidan daraja, bata hito gida wanda yake da tarbiyya ba. Kunga wannan menene? Jan kunne ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda kenan manzon Allah ya siffanta mace da ciyawar da ko kuma da tsiron da shibkar da za ta hito ami a garken raƙumma na yasa ne kenan. Duk tsiron da hito a garken raƙumma shi ma ya zama shi ma na yasa. To shi yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kashedin ku da auren mataye wanda ba su da tarbiyya, ba su hito daga gida na daraja ba, daga gida mai tarbiyya. Eti wayamdahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dhat ad-din. Wazal sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana yabon mace wadda take da addini. Fa yaqulu sai yake cewa ala ukhbirukum bi khairi ma yaknazuhu al-mar'u. Shin kuna so in baku labarin mafi alkhairin abunda mutun zai taskanci, mafi alkhairin da mafi alkhairin ajiyar da mutun zai samu? Sai manzo Allah ya ce, kamar sun ce eh, sai manzo Allah ya ce musu al-mar'atu as-saliha, ita ce mutun ya samu mace ta gari. Wace ce mace ta gari? Ita ce wadda manzo Allah ya sifanta da mi mai kyakkyawan dabi'u, wadda take mamijin ta biyayya, mai addini. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, ce akhrajahu al-hakim, wannan hadisin hakim ya hutar da shi. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, har yanzu kun manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce takhayyaru linutfikum, ku zabi inda za ku zuba maniyinku. Fa innal irqa dasasun, domin ita jijiya mai shiga ce, ma'ana mai bin juna ce. Wa rawahu ibnu majah ya hutar da wannan hadisin. Abinda ake nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zabi inda za ku zuba maniyinku, ma'ana ba kowace mace kamata a ce ka zuba mani, ma'ana ka sadu da ita, ka aure ta, ba kina ya ce akan mi, akan aure da saduwa. Yace domin shi ita jijiya tana bin, tana saurin shiga. Mi manzo Allah yake nihi, idan ka zabi munar mace ka aihu da ita, to wannan munayen dabi'un nata diyanta suna iya su yi mi, suna iya su gado ta, suna iya su gado ta hanyar jijiyar ta, shine ma'anan fa innal irqa dasasun. Kinan miye wannan magana ta manzo Allah take nuna muna? Ashe ka auri matar da kake gurin a ci, in ka samu diya su kasance kamar ta, domin ita uwa kawar madubi ce ga mi, kawar madubi ce ga ƴaƴanta. Yace wa hada min huquqil waladi, wannan kuma ma'ana zaben uwa ta gari ga da, min huquqil walad, yana ɗaya daga cikin haƙoƙin yaro, alal walidi, akan ma'aifi. Yace wa hiya ikhtiyaru ummihi, shine a zaben masa uwarsa, ka zaben masa uwarsa tun kafin aimi, tun kami a aihe sa. Sai ba da wani labari na Umar, yake cewa ja'a rajulun ila Umar bin al-Khattab, wani mutun ya zo a wajen Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, yashku uquqabnihi, yana kai koken me yake da suna rishin biyayya da ɗansa yake masa. Fa ahdara ibnahu, sai yasa a kawo masa yaran, a kirawo masa yaran. Kina ma'aifi ne ya zo ya kawo ƙara a wajen Umar, ɗana baya mini biyayya, baya sabi, baya bani haƙƙina. Sai Umar yasa a kawo, a kirawo yaran, aka halarto da yaran ya zo. Wa annabahu alal uquq, sai Umar yayi masa faɗa akan mi, akan rishin biyayya da baya ma ma'aifinsa, har sai da yake ma kaman ya bege sa, a wata kissa ta daban. Faqala al-ibn, bayan Umar ya kare bayanin sa, ya kare hadansa, sai yaron yace alaysa lilwalidi haqqun ala abih, wai shin shi yaro, shi da, baya da haki akan ma'aifinsa? Qala bala, sai Umar yace a tabbas shi ma yana da icci, yana da inci akan iyayensa. Qala, sai yace fama huwa, to menene haƙin iya akan iyayensu? Qala Umar, sai Umar yace an yantaqiya ummuhu, na farko shine ya zaban masa uwa, wa yuhsina ismuhu, sannan kuma ya kyautata sunansa, wa yuallimuhu alqur'ana, sannan ya koyar da shi alqur'ani. Yace wannan sune haƙin iya akan mi, akan iyaye, ya zaban masa uwa, ya kyautata sunansa, ya koyar da shi alqur'ani. Fa qala al-ibn, sai da yace fa inna abi lam yaf'al fi dhalika shay'an, yace to ma'aifina bai yi komi daga cikin wannan haƙoƙin da ka zano ba. Yace amma ummi, amma ita uwata, fa innaha zanjiyatun, wata baƙar baiwa ce, mazinaciya, kanat limajusiyin, da ta kasance ga wani bamajushe, shine ma'anar zanjiya, ma'ana baƙar mace wadda take ta wani bamajushe. Nan da yace baƙar mace ba wai aibanta mata baƙaƙe bane, a'a, domin a lokacin mafi yawancin bayi su ne baƙaƙe, bayi kuma an ce bayi ana nufin wanda ake zina da su yanda ake so. To shine ma'ana abin da yake nihi, ma'ana ta wata mazani baiwa mazinaciya ce da ta kasance ga wani bamajuse. Yace wa qad sammani ju'al, yace nabiyu kuma ya sanya mini suna ju'al. Me ake ce ma ju'al? Shine buzuzu. wanda suka san buzuzu shine wanda idan ka je a gona in kana kashi kamin ka kare kashin duk ya mulmule kashin ya tahi da shi. A lokacin muna yara muna ce mishi mulmula biki, kun san da yake a Hausan mu muna cewa biki, to yake ba kowa ya san biki ba, ma'ana tutu, ma'ana mai mulmula kashi. To wannan shine sunan da ya samu sake da Shu'al buzuzu. Yace wa lam yu'allimni min alkitabi harfan wahidan, kuma bai koya mini a alqur'ani ba koda harafi guda. Faltafata Umar ila ar-rajuli, sai Umar ya waiga ya kalli mutunan wa qala, sai yace ajita ilayya tashku uquqa ibnaka, zaka zo a wuri na kana mini koken rishin biyayya da danka yake maka, saba maka da danka yake maka. Wa qad aqadtahu qabla an yu'iqqaka alhali, kai kuma ka ci haƙƙinsa kamin ya ci haƙƙinsa. A wata riwaya sai ke cewa aqaqtahu qabla an yu'iqqaka wa asa'ta ilayhi qabla an yusi'a ilayka, ka ci haƙƙinsa kamin ya ci haƙƙinka, ka munanta masa kamin ya munanta maka. Tabbas wa wannan labarin na Umar da ya faru akwai abun, akwai wa'azi sosai ga iyaye. Na farko me yake nuna muna? Ashe babban haƙƙi na yaro shine ka zama mishi uwa. Ashe kada ya zamanto a wajen zaben mata muna hihi tasarranmu, muna mantawa da me, muna mantawa da ƴaƴan da zamu aiwa ya za su kasance. Kinan a wajen aure kada ya kasance kai buƙatar ka kawai kake so ka biya, aka tuna da zaka samu ƴaƴa. Shin matar da zaka aura za ta iya tarbiyantar da su? Kana so ɗiyanka su yi koyi da wannan matar? Wannan yana daga cikin tambayoyin da zai kamata a ce ka dora ma kanka. Zalunci ne ka hihi ta abin da kake so ga mace akan abin da su ma ƴaƴanka ya kamata su samu bayan ta zo, bayan ta aihon maka da ƴaƴan. Abu na biyu kuma yana nuna muna rishin zaben uwa ta gari, rishin ba yara haƙƙinsu shi ke jawo su ma su ƙi ba iyayen nasu haƙƙinsu. Mafi yawanci da kaga ɗa ya hijire ma ma'aifi, to idan ka bincika shi ma ma'aifin akwai wasu haƙƙi da yake danne ma wannan yaron, to ka ci haƙƙinsa, yaushe kake so shi ma ya baka haƙƙinka? Kenan, wannan shi ne kenan. Allah ya ganar da mu. Wa qala Abul Aswad ad-Du'ali, ɗaya daga cikin malumai yake cewa li abna'ihi, yake ce ma ƴaƴansa, ma'ana yana musu nasiha ko kuma yana ba su labari, yana gaya musu ni'imar da ya musu. Yace qad ahsantu ilaykum sigaran, na kyautata muku tun kuna yara, wa kibaran, da kun bayan kun girma, wa qabla an tuladu, kuma kahin ma a aihe ku, na kyautata muku kamin aihe ku da bayan an aihe ku da kuma kun girma. Kadu suka ce wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad, mun san ka kyautata muna muna yara muna manya, to amma ya ne ka kyautata muna kame a aihe mu kai da baka ma san za a aiko mu ba? Qala, sai ce ikhtartu lakum min al-ummahati, na zaban muku daga cikin uwaye mata, man la tusabbuna biha, wadda ba za a zagin ku ba dalilinta. Ta san akwai wanda za a zaga dalilin uwarsa, ita hi ku da ke da uwa karuwa, Allah ya tsine makoku albarka, kullun sai ta muna kaza. Akwai wanda dalilin uwarsu ne za a zage su, to kun ga wannan meke da suna? Tabbas abun ni'ima ce ma ƴaƴansa mai girma wadda har yana alfahari da ita. Kinan haka mu ma kamata a ce wataran mu zamna mu yi ma ƴaƴanmu wannan bayanin. Suna shirin zaben mata, sai ka ce to kai yanda nayi, kamin in aihe ku na kyautata muku, kai ma kamin ka aihe ɗayanka ka kyautata musu, don me yasa ka zaɓa musu mata uwa wadda kake tsammanin za ta iya tarbiyantar da su tarbiyya ta addini? Yace wa anshada ar-rayyashi hadha al-ma'na fi hadha al-bayt, yace wani ɗaya daga cikin malamai da ake ma ar-rayyashi yayi nashid, ma'ana yayi waƙe ta wannan ma'anar a cikin wannan baitin da malai ya kawo. Yace wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri lamma takhayyuri lima jaddatu al-a'raqi badin 'ifafuha, kin wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri lima jaddatu al-a'raqi badin 'ifafuha. A wannan waƙe yake cewa kyautatawa ta farko da nayi muku, lima jaddatu al-a'raqi badin 'ifafuha, yace kyautatawa ta farko da nayi muku shine zabe da nayi, lima jaddatu al-a'raq, majidatu al-a'raq ma'ana ita ce ƴar gida mai daraja, kina ƴar babban gida. Yace badin 'ifafuha, wadda kamun kanta ya bayyana, an ganye da kyau ko shine ma'anan wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil a'raq badin ifafuha farqan tautatawa da nay muku shine da na zabar muku yar babban gida yar gida mai daraja wadda take kamun kanta ya bayyana aka ce kamun kai ana nuhin kumya wadda ita ce kawa ta mace wadda mace da take da kumya to zakai mata tsammanin alkhairi ba zakai mata tsammanin sharri ba mutukar ta ci gaba da wannan dabi'a ta mai dabi'a ta kumya a takaice me suke nuna muna suke nuna muna zabin mace ta gari shine tarbiya ta farko da zaka ma danka yace azzawjatu tabhathu 'anil rajuli salih walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf kamar yanda aka ce namiji zabi mace ta gari haka ita ma mace malaci wazzawjatu haka ita ma mata tabhathu 'anil rajuli salih za ta yi binciken namiji na gari kenan wannan ba an ce maza ne kawai zalla domin ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqir rijali فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ده حكمcin da ya tabbata akan maza to suma mata ya shahe su sai da dalilin da yana cewa a wannan na maza ne zalla ko wannan na mata ne zalla in Allah ya ce ku yi kaza ku maza to ana nuna hatta mata su yi an gane da kyau ko kina wannan su da zaka ji ana gayin mafi yawa lamiri na namiji dan saboda maza su ne manya sune a gaban mata rijalu qawamun ala nisa shi sa sodiya zaka ga a nusus na alqur'ani ana wajjaha magana ana fuskantar da magana zuwa ga maza dan saboda su ne manya idan aka ce su ba ana nuhin ba su mata ba su cike kenan hatta mata suna a ciki kenan shine malam dan ya kawar muna da wannan tunanin yace ita ma mace za ta nemi mijin kwarai ga iyalinta yace wa kama anna zawja yabhathu 'ani zawjati as-saliha kamar yanda namiji zai yi binciken mace ta gari yace fa kadhalika almar'atu takhtaru az-zawj as-salih haka ita ma mace za ta zabi miji na gari yace ga dalili yace an abi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga abu hurayra Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza atakum man tardawna dinahu idan yazo muku wanda kuka yarda da addinin sa wa khuluquhu da kuma dabi'unsa fazawwijuhu to ku aurar masa an gane ni kyau ko idan yazo muku wanda kuka yarda da mi addinin sa da dabi'unsa ku aurar masa ashi manzo Allah yace ba kowa za a ba aure ba ba kowa ya kamata ki aura ba sai mai ni sai mai addini da kyautawan dabi'u yace illa taf'aluhu illa taf'alu idan buku aikata wannan ba takun fitnatun fil ardi to fitina za ta kasance a ban kasa wa fasadun arid da fasadi da bannawa da take mai girma ma'ana idan ya kasance buku aurar madiyan ku ba mazaje masu addini da dabi'u na kwarai to bannawa ta kasance a ban kasa ya aure ta kwana biyu ne sake ta ko ya aure ta amma bai damu da addinin ta ba kullun cikin rigima ake ko kuma sun a hidiya wanda su ba su da tarbiyya su kasance banna a ban kasa yace walidhalika nara an al asas al matin yace dan haka muke gani foundation ma'ana asali mai kwari alladhi bunya alaihi al ikhtiyar wanda aka gina zabi a kansa baina zawjaini a tsakanin ma'aurata addini wal khulq addini da dabi'u yace fa huwa yuhaqqiqu at-tarbiyata as-sahihata lil awlad domin wannan sune za su tabbatar ma ƴaƴa tarbiya mai kyau tarbiya ingantatta wannan shine kenan idan anan idan muka lura a takaice abinda malaka yake so ce muna kenan yana muna bayani ne akan me yake da suna adabu ikhtiyar az-zawja ko kuma ma'ayir ikhtiyar az-zawj aw az-zawja shi ake ma'ayir ikhtiyar az-zawj aw az-zawja ma'ana abubuwan da ake lura da su a wajen zaben mace ko matar da za a aura na farko sai ke cewa addini shine addini an gane da kyau ko addini na biyu shine al-khulq dabi'u kina wannan abun suna iya su hadu suna iya su rabu an gane da kyau ko suna iya surba zaka iya samu wannan ustazu ne mai karatu mai ilimi mai addini mai kula da sallah amma sai dai bangaren dabi'u baya da dabi'u masu kyau na biyu shine wanda zaka samu yana da yana da dabi'u masu kyau dan buku akwai girman mutane akwai yawan kyauta akwai nuna soyayya ga mace amma sai dai me ba sai dai matsalar shi baya da me baya da addini to wanda yake nagari na farko wanda yake top wanda yake karshe shine wanda yana da addini kuma yana da dabi'u na kwarai wanda yake bi masa shine wanda yana da addini amma baya da dabi'u to shine na biyu wajen alkhairi sannan uku shine wanda yake yana da dabi'u amma sai dai baya da me baya da kula da addini to shi wannan babu alkhairi a gare shi domin dabi'u babu addini babu alkhairi ko kadan amma addini babu dabi'u to wannan akwai ne bangare na alkhairi domin addini shine zai tsirantar da kowa ina a lahira su kuma dabi'u su za su me su za su kyautata zamantakewar ku zaki yake aure wannan dan boko baya da dabi'u baya da addini amma akwai dabi'u ku ji dadin rayuwa a duniya amma lahira ta yi ne lahira ta kasance ba ta yi kyau ba dan me dan saboda babu addini a cikin rayuwar ku kin ji dadi a duniya da shi amma a lahira ba za ku ji dadi ba zaki yake aure wannan yana da addini amma rayuwa ke da shi akwai wahala dan saboda kaza dan saboda tsananin sa dan saboda hadan sa dan saboda kaza da kaza amma ki hakuri duniyar biki ji dadin zama da shi ba amma a lahira kuma za ku ji dadin zama domin addinin zai ne zai cece ku a can shikenan abu na farko mai kyaukyawan dabi'u da addini babu shi a neman addini wannan shine kenan wannan sune abubuwa guda biyu malamai suke cewa daya daga cikin ma'ayuru ikhtiyaru zauja ko azzauju abubuwan da ake lura da su wajen zaben mace ko namiji shine alamikin suna alwilada ma'ana aihuwa ki nemi mai aihuwa ita ma ta nemi mai aihuwa wannan shine ake so sai idan ya kasance wani wata larura wanda ba a samu ba kuma wannan meke da suna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ne ya kaddara kun babu abin da aka iya yi a cikin abin da Allah ya kaddara mai aihuwa na gaba shine alkafa'a a samu daidaito me ake nufi da alkafa'a shine ana so saurayi ka samu budurwa ta samu saurayi daidai da ita shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Jabir yayi aure yana matashi bai wuce dan shekara 18 ba lokacin da manzo Allah ya hadu da shi sai yace sai ki sai manzo Allah ya ga lalle ga hannu suke ce a kai aure ne sai yace yace a zau a bikran am sayyiban budurwa ka aura ko bazawara sai yace ya ma aikin Allah bazawara na aura ba da ta girme mini sai yace halla bikran me yasa baka aure budurwa ba kai wasa da ita wasa kun gani sai manzo Allah shi ne daga cikin abin da ya kamata ayi kokari a samu alkafa'a mana a samu rishin tsirayya mai yawa a wajen shekaru domin wannan shi zai sami ki da sa ku yi wasa da junanku kenan ita mace ba za ta yi maka girman kai ba dan saboda ta girme maka amma wannan suna daga cikin dai at-tahsiniyat ne ba sa daga cikin ad-daruriyat domin manzo Allah ya aure Khadija wadda take ta girme masa kenan wannan ba lahi bane sai dai wannan shine abin da aka yi so shi yasa kenan baya dacewa a ce iyaye sun ci da su ta yar su budurwa sai ta aure mi sai ta aure lattice wanda ya girme musu kenan wannan bai dace ba ana son a samu alkafa'a wannan shi yasa a ji dadin rayuwa a ji daidaito a tare wannan shi yana daga cikin alkafa'a kuma shine kai talaka ka nemi yar talaka saboda mai kudi tana iya taimaka dagawa wannan shine kenan bayan wannan kuma yana daga cikin mai kira suna alkafa'a shine irin kabiru wanda su a asali an san su da nuna isa ko misali bakin mutum yace balaraba zai aure kinga wannan babu kafa'a amma sai dai idan aka samu kuma wanda suke ba sa da irin wannan kabilancin shi ba abu ne mai kyau amma dai alkafa'a abu ne wanda ake lura da shi a wajen me a wajen aure abin da shahi shekaru abin da shahi arziki abin da shahi kai hatta ma ilimi malamai suke cewa kada ka aure wanda ta hika ilimi za ta maka dagawa akan ni akan wannan ilimi sai ku zo dai ko kuma ka dara ta wannan shi alkhairi duka wannan ana ne suna daga cikin muke suna at-tahsiniyat ba sa daga cikin ad-daruriyat mana abin da suke dole sai an same su a wajen aure wannan kenan shine a takaice abubuwan da mi'yaru ikhtiyaru zawji aw zawja abubuwan da ake lura da su a wajen me a wajen zaben mace ko namiji mafi girma dai shine me shine addini da dabi'u sai mu zo a gaba shine maliki ta wayu sahabbu idza dakhala alaiha lailatal zawaji am mustahabbantar da ana so idan mutum zai shiga da matarsa a dare na farko na aure an yaqula yace Allahumma inni as'aluka min khayriha, ya Allah ina roƙonka alkhairin ta, wa khayri ma jubilat alayhi, da alkhairin da aka halicce ta da shi. Wa yadu yadahu ala ra'siha, sai ya dora hannunsa akan kanta. Wa yusalli ma'aha rak'ataini, kuma yayi sallah a tare da ita raka'o'i guda biyu. Ina tsammanin malam anan yana zanu mun daga cikin adabu lailatul zifaf, ma'ana ladubba na daren farko. Zamu karanta wannan babu in yaso, sai mu tsaya mu tattake bayani game da abin da ya shahi ladubba nami na daren farko. Yake cewa na gaba shine dhikru smullahi inda aljima', ma'ana ambaton Allah a wajen jima'i. Lokacin da za a yi, za a sadu da mace ana buƙatar aimi a ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki. Yace wa min al-asbab allati tu'inu 'ala al-wusuli ila al-walad, ana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa a wajen samun ɗa na gari. Yake cewa al-waladu salih, ɗa na gari, addu'a wa inda al-jima', shine addu'a a wajen jima'i. An ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karɓo daga ɗan Abbas yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum idha ata ahlahu, da a ce ɗayanku idan ya zo ma iyalinsa, idan ya zo saduwa da matarsa, qala, yana cewa bismillahi, da sunan Allah, allahumma jannibna ash-shaytana, ya Allah ka nesantar muna da shaitan, wajannibi ash-shaytana ma razaqtana, kuma ka nesantar da shaitan abinda ka arzitar da mu, faqudiya bainahuma, idan yi wannan addu'ar sai aka hukumta a tsakanin su waladun, yaro a wajen wannan saduwar, lam yadurruhu, to ba zai cutar da shi ba. Waye ba zai cutar da shi ba? Shine sai ce wa fi riwayatil bukhari, a wata riwaya ta Imam al-Bukhari, lam yadurruhu shaytanun abadan, shaydan hal abada ba zai mi ba, ba zai cutar da shi ba. Ashe na ɗaya daga cikin hanyoyi na tarbiyya ta ƴaƴanka, duk lokacin da ka zo jima'i da matarka, ka karanta wannan addu'ar bismillahi, allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Malici ikhtalafa al-ulama fi ta'yin ad-darari, yace malamai sun samu sabani dangane da abin da ya shahi abinda manzo Allah yake nuhi da cewa lam yadurruhu shaytanun abadan, shaytan ba zai cutar da shi ba. Me ake nufi da shaytan ba zai cutar da shi ba? Yace malamai sun yi sabani, amma ga fasirin da malamai suka miki da suna suka zanu, yace wahid na farko, annahu yusallitu alayhi ash-shaytan, ma'ana annahu la yusallitu alayhi ash-shaytan, ma'ana shaytan ba zai samu galaba a kansa ba. Min ajli barakati tasmiya, dalilin albarkar bismillah da aka yi lokacin da za a sa maniyin sa. Na biyu suka ce annahu la yusri'uhu ash-shaytan, abinda ake yin shaytan ba zai cutar da shi, ma'ana shine shaytan ba zai bige sa ba, ma'ana shaytan ba zai kama, ba zai miki da suna, ba zai bige sa. Aka ce bigewa shine kaman samar da shi da wata irin harhadiya ko shiga a cikin jikinsa. Yace anna ash-shaytana la yadurruhu fi badani, wasu kuma suka ce shaytan ba zai cutar da shi a jikinsa ba, domin cutarwar shaytan tana iya bai shiga a cikinka ba, amma kuma ya cutar da kai. Ko misalin cutarwar da zai mamutun shi ne ya sanya masa yawan hidda iska, yana samuwa daga shaytan. In mace ce yana iya yawan sa mata istihada, jininta na haila, ya sanya mata shi a cikin juna don ya rikita mata ibada. Namiji har yanzu yana iya sanya masa yawan iska, kana cikin sallah sai ka ji kaman kai iska. Yana daga cikin cutarwa shi ne ya sanya maka yawan waswasi, ka ji kana yawan waswasi. Kuma wannan dukkanin wa'annan ne abubuwa ne wanda suke da alaka da mi, suke da alaka da addinin mutum kai tsaye, wanda dama gurin shi dan a kullun ya lalata ibada, ya lalata addinin mutum. To wannan shine malamai suka fassara. Na hudu yake cewa amma ibnu daqiqul eid, amma ibnu daqiqul eid fa yaqul, yana cewa sunan wani malami ne, yahtamilu alla yadurruhu fi dinihi aidan, ma'ana wannan yana iya daukar ana nuhin shaydan ba zai cutar da shi ba a addininsa har yanzu, ma'ana kenan shaydan ba zai cutar da shi ba a addininsa da mi da kuma a duniyarsa. Yace fa yaqulu ad-dawudi, yace al-imamu ad-dawudi yake cewa ma'ana lam yadurruhu, ma'anan ba shaydan ba zai cutar da shi ba, ay lam yaftinahu an dinihi ila al-kufri, ay ma'ana ba zai fitine sa ba, ya hidda sa daga addininsa, ya kawar da shi daga addininsa zuwa kafirci. Shine ma'anan shaydan ba zai cutar da shi, ma'ana shidan ba zai yi ba ba zai sa ya bar addinin sa bai koma kafirci walaysa almuradu ismatuhu min almaasiya yace ba wai ana nuhin ya hana sa sako ba domin kullu bani adam khata min kowanne mutum yana dan yana kuskure kinan ba ana nuhin a shidan ba zai cutar da shi ba zai bin sa sai fada sabon Allah ba ana nuhin mi ana nuhin ba zai iya batar da shi ba gaba dai kinan mutlaq ad-dalal lad-dalal mutlaq ana ba zai batar da shi batarwa ta gaba daya amma yana iya sakon Allah da abin da ya kama da haka yace wal maqsudu ma'ana dai ta wannan addu'ar anna Allah yahfazu hadha al-maulud kasancewar Allah zai kiyaye wannan yaron min massi shaytan daga shahwar shidan wa azahu da cutarwar sa bi barakati hadha adh-dhikr da albarka wannan zikirin wannan addu'ar alladhi arshada ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa gare sa in uwa masu girma a takaice anan malam yana nuna mun da cewa ashe na daga cikin shine na tarbiyyar da zaka ma danka shine me lokacin da aka zo saduwa kai wannan addu'ar a takaice wannan babin malam yana karantar da mu adabu lailatul zifaf ma'ana ladubban daren farko da kuma darerayen da za su zuwa a gaba na zaman aure kenan anan za mu dan jimilto wannan ladubba na daren farko dan saboda mu fa'idantu na farko malamai suke cewa daga cikin ladabi na daren farko da iyalin ka shine tahsinun niyya kyautata niyya ka kyautata niyya me ake nufi kyautata niyya kai niyyar za ka yi wannan auren ne dan saboda kami dan saboda ka kare ma kanka sha'awa dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma ka samu zuriya mai albarka ta dalilin wannan auren wannan shine niyyar da zaka yi a wajen aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun haqqun 'ala Allah ya'unuhum akwai mutane guda uku wanda haƙi ne akan Allah ya taimake su daga ciki sai manzo Allah ya ce annakihu alladhi yuridu al'afaf wanda yayi aure dan saboda ya kame kansa da fadawa a cikin mi a cikin saman Allah madaukakin sarki ashe ba zaka taba samun amfanin aure ba sai in kai sa dan Allah kai shi da niyya mai kyau ba kai bane dan a ce maka dan a barce maka gobro ba kai bane dan a barce maka mai mata dai ko abin da ya kama da haka kai dan Allah shine ma'ana tahsinun niyya annabi suke cewa at-tajammuli wa akhdhu az-zina shine cin ado lokacin da zaka shiga a wajen matanka a dare na farko ana so kai mi ana so kai ado ka je da tsafta wannan kenan shine na gaba suke cewa du'a'u dukhulil manzil lokacin da zaka shiga a gida ana so kai addu'a dan manzo Allah ya karantar da mu duk gidan da mutun yazo zai shiga a gidan yayi bismillah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna to shedan ba zai shiga tare da shi ba an gane da kyau ko kenan lokacin da ka zo shiga ana buƙatar kai mi kai wannan addu'ar kenan kai wannan addu'ar ka shiga dan saboda kasance horkon shigan ka baka shiga tare da shedan ba dan kada a zo tun rana ta farko a samu matsala na gaba suke cewa assalamu qabla meke da suna qabla ad-dukhul shi lokacin da zaka shiga a cikin ɗakin matar zaka kai sallama kai mata assalamu alaikum koda ko bebiya ce koda meke da suna kurma ce kai mata sallama domin ko a ɗaki a sunna yanda din ya karantar da mu ko babu kowa a cikin ɗakin ka shigo ana so kai sallama assalamu alaina mala'iku za su karbawa na gaba shine as-salatu wad-du'a bayan ka shiga ka zamna shine ana buƙatar ku yi sallah idan kuka yi sallah a wannan lokacin sai ka kama kanta kai mata addu'a ladabi na sallah kuma shine kai zaka shiga gaba ita za ta tsaya baya kuma kai zaka ja sallah ayi raka'a biyu an kare sai ka kama kanta ka aza hannunka akan kanta sai ka karanta wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi in ka karanta wannan addu'ar duk wasu kamakonmai ma'ana duk wasu fuskoki da ta zo da su za su tattara ina su bar maka gida idan har kai wannan din abinda wannan addu'ar ta kumsa kenan kana roƙon Allah ya sadaka da alkhairin ta ya kare ka daga sharrin ta daga cikin sharrin ta kuma shine mi shine wannan iskokin da za su iya cutar da ita na gaba shine tanawulu shay'an min al-ma'kulat shine a samu cin wani abu shi yasa a lokacin da mutum zai shiga ana so ya biya da wata ɗan leda kamar yadda muka saba al'ada idan miji zai shiga da wata ƴar kaza kun san ake cewa yana ɗaya daga cikin sirrin shiga da kaza dan saboda kaza manta yana daga cikin abin da yake tada sha'awa kina yana ƙara ƙarfi kina shine hikima kinan asaba da wannan al'adar ta mi ta shiga da wata irin gasassaka za in ma da guda ko da biyu ko kuma abin da ya sauka idan aka zo sai a ci haka sunnan manzo Allah ta karantar da mu kamar yadda Asma'a take cewa lokacin da aka daura aurenta lokacin da za a kai Aisha a gidanta ita Asma'a take ba labari ta yi ma Aisha ado suka je suka kai ta ita da wasu abokan Aisha lokacin da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da kiran suna da nono a cikin ƙwarya a cikin wani kofi manzo Allah ya sha sai muka ma Aisha sai Aisha tana kunya take amsa sai Asma'a ta zungure tace amsa ba zaki amsa daga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam Aisha ta amsa ta sha sai nono kiran suna ce lokacin da miji zai shiga ango zai shiga a wajen iyalinsa ya shiga da wani abu na gaba suke cewa sai abun da ya shahi la ladubba na mai kiran suna na kwanciya daga cikin ladubba na kwanciya dai mun gani akan cewa ana so mutun yayi wasa da iyalinsa kada ya fada kai tsaye kuma a daren farko ba dole bane a cikin wannan daren za a yi saduwa ta farko ana iya a jinkirta musamman idan kalura tana jin tsoro sosai musamman in yariya ce sosai wanda ba irin din yanzu ba da idanun suka bude abin da ya kama da haka kina dan yi mata wasa kwana biyu zuwa gaba ta dan saba in yaso sai a yi sai a wannan saduwa kina ba dole bane sai daren farko an yi wannan musamman da yake kuma ranan biki rana ce wanda ake kai kawo sosai gajiya ita kanta tana iya tasiri a wajen jima'i idan mutun ya gaji sosai kiran shi yasa ba dole bane a daren farko sai an yi wannan saduwa dan saboda kauce ma irin wannan mai suna matsaloli mai suna dai daga cikin ladabi na jima'i shine mi shine wannan addu'ar na kula da ita ko da yake abu ce mai wahala sosai in an zo wanga wurin kuma ana yin ta ne kamin lokacin da aka zo shiga ba farkon mi ba farkon mai suna wasannin ba kina a lokacin ne za a yi wannan addu'ar ta neman Allah madaukakin sarki ya sa in Allah ya kaddara dalilin wannan da ya shiga dan ya kasance mai albarka shi dan ba zai cutar da shi ba na gaba shine tahrimu nashri asrarul mu'ashara a lokacin da kuka samu saduwa da sahi baya halatta ka zo kana bada labarin abin da ya faru tsakanin ka kai da ita musamman mata akwai wasu magigarta su musamman ƴan mata amarya sahiya na wayewa kaje kililin wance kaka to kaka ya akasance shikenan ita wawoya ce ta bada labari ai ya mini kaza nayi kaza tun gani duk wannan bai halatta ba azu a hadisi mai suratarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ɗaya daga cikin mafi sharrin mutane ar-rajul yafdi ila imra'atihi wa tafdi ilayhi wa yufshi sirraha namiji ya ba mace ta ba namiji kanta ma'ana mace da namiji su yi mu'amala ta saduwa sannan yazo da sahina ba da labarin abin da ya faru a tsakanin su wannan bai dace ba na farko domin tana iya a wajen fadin akwai aibin da zaka fadi nata na biyu bayan wannan dan kana iya fadin da kake yi ka tada musu sha'awa wanda ba su da irin tuzurai dan kana fadin wannan kaga sai ka tada musu da hankali su tai su ma su ce sai sun gano kam kawai misalin wani ya mini tambaya wani daga cikin tuzurai yace yana so a ja kunnuwan ma'aurata ki wasu daga cikin abokan su ne a unguwa guda suke idan dare suna hitowa su tai wajen gudu da shi da matar shi to da idan suka dawo da sun kawo a wajen su daidai sun kawo sai su rungume juna suna musu gwaro yace malam a ja kunnun su aka wannan sai nace to wannan ai ka gani wannan sai na ba su da tarbiya kuma ya nuna shi wannan mutunan da yusi ne baya da kishi ya kauce makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice baya halitta ya da labari na mu'amala da ta faru da kai da iyalinka yin haka yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kun kauce ma karantarwar addini kuma dalilin wannan ma Allah yakan iya ya sa baraka a tsakaninku kuma ku jawo hushin Allah madaukakin sarki na gaba shine yana ɗaya daga cikin adabul tasmin alwalima sunna mafi girma ta walima shine ayi ta bayan an sadu mafi yawancin walimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana yin ta ne bayan ya shiga da iyalinsa kinan walimar da muke yi ta kamin aure wasu malamai suna ga babu lahi ayi da meye asalin walima shine murna da ni'imar da Allah ya maka amma din walima wanda tahi zama cikkar walima ta sunna shine bayan an sadu dare na farko ka shiga da iyalinka kun yi wasanni ko da ba a sadun ba indai an kawo ma matarka ta shiga a wajenka take to a wannan sa'in ya kamata kai walima kuma walimar ba dole sai da sahin ba, kana iya bayan kwana biyu ka kira a zo a ci, da sunan walima ka kira mutane su kenan. Wannan shine kenan, ina ba da shawarar ka duk wanda ya damu da addinin sa ya damu da wannan sunnar. Bayan an yi walima waccan ta wadda ake kamin a kawo mata tun da ya zama to kaman al'ada, to bayan an kama ka matar ka da sahi ko bayan kwana biyu ka kira abokan ka ce ku zo ina gayyatar ku walima, to in kai wannan shine kai walima ta sunna. A takaice wannan su ne na dubba na mi na shiga da iyali, ma'ana na dubba na daren farko a musulunci. Ana nuna mini lokaci yayi ko kenan, nan za mu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu a sati na gaba, sai mu dora inda muka tsaya insha Allah, inda muka samu daidai. Allah ya ba mu lana kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ai mini foto Sheikh Abdullahi, baka da zuwa? Ya da dawa, alhamdulillah. Yau mun samu kare kamin su su kira sallah, tunda kira sallah wata ne shigowa yake ko isha'in ma yana yi.
Wani wajen da aka ce ma burkan da shi, burkan na nawa. Tsoron wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi ya kasance da wani mutu ya ke mai dole. Dalla da shi